sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake jin rakaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban jam'iyyar Democrat Time Rabos sai kuma yadda manoma a yankin Afirka ta yamma suke cewa yankin na iya ciyar da kansa ba sai ya dogara da shigo da shinkafa ba. Kana akwai shirin da rashin tayi na Salu Garba da sakon da ku masu aure kuka aika muna, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A jihar Hadi, shugaban jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta yi murabus yayin da jam'iyyar za ta yi babban taronta a yau Litinin domin tabbatar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin yar takarar shugaban ƙasa a zaben mai zuwa. Debbie Wasserman Schultz, shugaban jam'iyyar Democrat ta ƙasa, ta bar aikin ta biyo bayan kwarmata wasu sakonnin email da ke nuna shugaban na wasu kalaman cin zarafi ga mai neman zama ɗan takara Senator Bernie Sanders a lokacin da yake karawa da Hillary Clinton don neman zama ɗan takara. Wasserman Schultz, wadda take ƴan majalisa ce da ta fito daga jihar Florida, ana tsammanin za ta sauka daga kan mukaminta ƙarshen makon nan bayan babban taron da za a yi a birnin Philadelphia. Bernie Sanders ya buƙaci Wasserman ta yi murabus bayan da aka kwarmata bayanan da suka kunshi email aƙalla 2000 na shugabar jam'iyyar na tsawon aƙalla shekara 1.5. Bayan da aka bayyana murabus ɗin na Debbie, Bernie Sanders ya fitar da wata sanarwa da ke cewa Debbie Wasserman Schultz ta yanke shawara mai kyau ga jam'iyyar Democrat, kuma ta cancanci a gode mata da shekarun da ta kwashe tana aiki. Yanzu jam'iyyar na buƙatar sabon shugaban da zai buɗe ƙofar jam'iyyar ya yi maraba ga ma'aikata da matasa. Dole ne shugabannin jam'iyyar su zamanto ba sa nuna bambanci ga kowa a zaben ɗan takarar da za a tsayar.
Mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu na ɗaya, Riek Machar, ya yi kira ga shugaban ƙasa Salva Kiir da kada ya saɓa yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata wajen mai gurbinsa da Tabban Deng Gai. Mai magana da yawun Machar, James Gadeg Dak, ya ce zaɓar Tabban Deng a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya ka iya ta yadda zaune tsaye na babu gaira babu dalili a ƙasar. Yunkurin mai gurbin Machar dai ya biyo bayan gaza cika wa'adin kwanaki biyu da aka baiwa Machar ɗin ne na ya dawo babban birnin Juba. Shugaba Kiir ya gayyaci Machar, wanda yake shugaban jam'iyyar adawa ta People's Liberation Movement, domin su tattauna don samar da maslaha a kan rikicin da ya ɓarke tsakanin ɓangarorin biyu, inda ya dalilin mutuwar mutane aƙalla 300. Mai magana da yawun Machar, wato Dak, ya ce naɗa Tabban Deng baya bisa ƙa'ida saboda an kore shi daga kan mukaminsa. Haka kuma yarjejeniyar ta bayyana cewa idan mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya ba zai iya gudanar da aikinsa ba, yana da hurumin zaɓar wanda zai iya riƙe masa mukaminsa, a cewar Dak ɗin.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bincike a ƙasar Jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane tara ranar Juma'a a birnin Munich na jihar Bavaria ya samu kula a asibitin taɓaɓɓu, kuma ya kwashe sama da shekaru guda yana shirya kai harin. Cikin shekara ta 2015 an kwantar da matashin mai shekaru 18 da haihuwa David Ali Somboli a asibiti har na tsawon watanni 2 kafin a sallame shi tare da cigaba da bashi kulawa, a cewar mai magana da yawun jami'an tsaron Munich Thomas Stenkrow. Mr. Stenkrow ya ce bayan halin da matashin ke ciki na damuwa, ana kyautata tsammanin yana fama da tsoron cuɗanya da jama'a. Somboli, wanda ya kashe kansa bayan da ya kai harin, haka kuma ba wai ya zaɓi nau'in mutanen ba ne lokacin da ya kai harin, kuma babu wata shaida da ke nuna cewa harin na da alaƙa da siyasa. Manyan jami'an tsaro a birnin Munich sun ce kamata ya yi sojojin Jamus su kai ɗauki a duk lokacin da aka shiga irin wannan hali, kamar irin wannan da aka shiga na ranar Juma'a. Da
kwamitin da ke kula da harkokin wasannin Olympic, wato IOC a takaice, ya yanke shawaran barin duk ƴan wasan ƙasar Rasha su yi wasa a gasar Olympic da za a fara wata mai zuwa idan Rabbana ya kai mu a Rio, saboda zargin ƙasar da amfani da ƙwayoyi masu ƙara kuzari. A lokacin da yake magana a jiya Lahadi, shugaban kwamitin IOC Thomas Bach ya ce kwamitin ya dakatar da hukuncin dakatar da ƙasar a wasannin saboda kare ƴancin ƴan wasan da ba su yi amfani da haramtattun ƙwayoyi ba don samun kuzari a kan abokan karawarsu. Mr. Bach ya ce za a iya cewa wannan abu ne da ƙungiyar ta aikata, kuma za mu iya korar kowa, amma daga ƙarshe dole ne mu kalli idan kowane ɗan wasa mu yi tunanin hukuncin da muka ɗauka. Amma kuma kwamitin IOC ya bayyana cewa dole ne fa a saka ido akan gwajin da za a yi wa ‘yan wasan Rasha a wasanni 28 za a yi, wanda za a fara a ranar 5 ga watan Agusta a Rio de Janeiro. A jiya Lahadi a birnin Moscow, ministan wasanni Vitaly Mutko ya bayyana jin daɗinsa da kwamitin IOC bai ɗauki matakin hana ‘yan wasan Rasha baki ɗayansu yin wasa ba, bayan da hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya, wato WADA, ta zartar da hukunci a makon da ya gabata. A rahoton da kuma WADA ta fitar na makon da ya gabata na cewa sama da ‘yan wasa 30 ne gwamnati ta samar musu ƙwayoyi masu ƙara kuzari. Madalla, labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirinmu na safe, mun fara kawo muku tattaunawa wadda muke da Grace Alheri Abune, wadda yanzu haka take Philadelphia wajen taron jam'iyyar Democrat, kuma yanzu haka shugaban jam'iyyar ta yi murabus ga Grace.
Maimakon a gudun da maganan ita Hillary Clinton da ta tsaye da shi wannan wanda za su tsaya takara da shi da ake ganin zai taimaka matuƙa gaya wajen ganin ta samu nasara a wannan zaɓe, sai ya zama sai ya gushe wannan batu aka koma kan batun kwarmatan nan da kuma zargin waɗannan wannan email. To ya zama tilas ita shugaban wannan jam'iyya ko kuma wannan tafiya shirye-shiryen nan. Ita Debbie ya zama tilas ta yi murabus, sun da cewa za ta yi murabus amma daga bayan an kammala wannan babban taro. To sai dai kuma ake cewa idan ta aka jira sai bayan ta an kammala taron babu wani batun da za a yi sai batunta, za ta har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Akwai masu ra'ayin cewa an tilasta mata yin murabus ne, sai kuma waɗansu da suke da ra'ayin akasin haka da ke cewa ita ce ta gani maimakon ta ja hankalin jama'a hankali ya koma kanta a maimakon ita takararsu ne ita za ta janye kawai. To amma kuma ita tana nuna cewa da yake ita ce ta yi ruwa ta yi tsaki ta kai jam'iyyar nan ga inda ake a halin yanzu, ta yi matuƙar aiki har aka kawo inda ake, ba za ta koma da baya ta zama ƴar kallo a wannan tafiya ba. Tana so ta zama wadda za ta buɗe taro da daidaitaccen jawabi ta kuma rufe taro da jawabi. To amma ana
To yanzu ta yi murabus ɗin koko ana a kan za ta yi ana cece ku ce ne a kan?
Ta yi murabus, sai dai murabus ɗin zai fara aiki ne bayan an kammala wannan taron, wanda ya nuna cewa a lokacin da ake taron har yanzu tana nan tana matsayin shugaba. To sai dai a cikin jerin mutanen da za su gabatar da jawabai wanda tana ciki, musamman kasancewa ta shugaban wannan tafiya, an cire sunanta an maye gurbinta da wadda take taimaka mata, wato ita wannan Donna Brazil. To amma aka ce tana cewa har yanzu duk da yake ba za ta yi wannan jawabi mai muhimmanci ba, tana so ta buɗe ta kuma rufe. To amma ana ganin cewa barin ta buɗe da rufewa ba zai zama an jefa ba ga ita jam'iyyar Democrat, domin magoya bayan Bernie Sanders za su yi mata kiran da ba taɓa gani ba a tarihin babban taro haka, saboda haka suna ganin cewa wannan ba dabara ba ce. To abin da ake kawo yanzu dai duk waɗanda kake gani a wannan dandali magoya bayan Bernie Sanders ne, kuma suna duk in an yi wani abu an yi magana in kafofin watsa labarai sun yi magana kada kuntoci suna Bernie Sanders sai Bernie Sanders.
To ina ita ina magoya bayan Hillary suke?
To babu ko daidai ban ga ko guda ɗaya a wannan dandalin.
To Allah kyauta, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Ku tashi mu mai da himma yaki da rashin tarihi.
Ku tashi mu mai da himma yaki da rashin tarihi.
Kai ma'aikata ku tsare aiki,
yanzu ba a yi wasa da aiki.
Ku
shi saboda an sa dokai yau ba magana komi sai aiki
sai da asar sannan ka tashi ko tashi mu mai da himma ya gidarajin dare bi
yan kasuwa ku ko ku kiyaye
yan wasa kwari do su da
ku ko ma su ka yan masarufi
ko sai suwa wada ya kamata ko tashi mu mai da
aiwa ya ya tarbiya kai ya ya makaranta
su ilimin zamani su koyi har wallada sa
mai ta girmama wa magabata sannan mu kishin kasan mu
lallai wannan ya kamata ko ta girmo mai da himma ya gidarajin tarbiya
wai sai kama
to Allah ji kansa ne Aliyu Dandau daga taron jami'ar Democrat sai na makiyaya da manoma a kasashen macin Afirka da suka ce suna iya ciyar da kansu ko ba shigo da abincin kasar waje ba. Ga Nasir Adamu Elkaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahoto na ya ƙara tsauni dangamuwa da direban tasi da ne a Abuja kan hanya ta tafiya office bayan taron kungiyar manoma makiyaya da masu kiwon kifi ta Afirka ta yamma da ta yi taro a Abuja da nuna Afirka za ta iya maciyar da kanta in al'umma sun zage damtse. Dan tasi din ya kunna kiɗa da kure sauti inda nan take na roke shi da ya kashe. Sai ya ce a da me zai ji ne da zafin aljihu ne ko da rashin jin kiɗa. Buhari ya zo ya samu ƙasar ta tabarbare in ji dan tasi din mai suna Tunde. Idan ina sauraron kiɗa hakan zai ɗauke min hankali daga tuna yadda zan biya kuɗin haya, ciyar da iyalina, kula da mahaifina, tabbas hakan zai saukar min hawan jini. Kungiyar ta dukkan manoma da lamuran karkara ta Afirka ta yamma banda ƙasar Cape Verde ta ce hana shigo da shinkafa Najeriya da shugaba Buhari zai sanya manoma da sauran al'umma azamar komawa gona. Jibo Banya daga jamhuriyar Nijar shine shugaban kungiyar.
Kasashenmu sun ka sha hannu bisa shiri da aka yi tsakaninmu da European Union. Kagani da Najeriya bai sa hannu ba hala yanzu abin bai tsaya ba. Nan muna yi ma shugaban ƙasar Najeriya yabo. Duk mazamnan karkara na Afirka suna tare da shi 100%, 200% ma dubaruwa da an Najeriya. Ake shinkawa wani wuri aka yi dota a kawo mun bai kamata ba. Nono, ake yanzu duk dukiyar da aga Najeriya mun gaza samu nazarin da zai sa mu bunƙasa nono. Shanan Najeriya mu ba ƙasashe ake ba mu da wannan ƙarfi bai kamata ba.
Taron dai da ya samu radar manoma da makiyaya da wakilan manyan kabilu da wasu kana nan kabilun Najeriya sun fadi bakin zarin magance arangamar makiyaya da jama'a yankuna masu dazukan kiwo. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da ƴan siyasa suka dawo da muhawarar nada wasu da ba ƴan siyasa ba a majalisar ministoci da shugaba Buhari da suke ganin hakan na hana shi samun bayanai ko shawarin hanyar tallafawa al'ummar Najeriya musamman ma talakawan yankunan karkara. Barayin Bauchi Sunusi Babatauko ya ce yadda tattalin arzikin Najeriya ta barbare sai kwararru ne za su iya takukawa wajen gyara lamura.
Indai muna so mai gyaran saboda Allah ne. An sa ƴan siyasan da yawa, an sa wanda ba ƴan siyasan ba, amma za kulo wanda aka san sun taba rike matsayi sun yi aiki dama irin wayannan mutane ya kamata su zama shugabanni a Najeriya. Irin su shi wannan minista da ake magana na FCT wanda ya fito daga hukumar hazai na Najeriya ko mutumin Adama ni na san shi mutumin kirki ne, ba za ka taba hada baki da shi ka cuci gwamnati ba. Aikin da aka sa shi ya sani shi ke yi, irin wayannan ne za su iya zuwa su yi gyara a halin da Najeriya ta shiga. Jan Muhammadu Buhari zamu kara bai shawara ya zama mai saurara da kansa shi ma abinda halin talakawa suke ciki.
Dan APC mai mulki Barista Ibrahim Bello ya ce yana da kyau shugaban yayi garan bawul a sauran ma'aikatu ko sassan gwamnati da tafiya da ƴan siyasa.
Da agaci na Muhammadu Buhari ya rike kowa tsohon gwamnati zuwa yanzu suna tare da shi, to amma kuma a siyasance babu yanda za a yi wanda bai yi ka a siyasa ba kace zai zo yi ka ya san cewa ka cire shi ko gobe maka inda kake so. Kitan nake sama barkiya sabotage
a zahiri dai gwamnatin Buhari na tafiya da lamura daki-daki da hakan ke daukar dogon lokaci kafin a ga wani sauyi. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To amma da lagar shekara Nasiru har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ce ƙarfe 3 na tsakar dare da minti 14. Ga kuma shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. To yau za mu kawo ƙarshen firar tamu, yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Madina Dauda da Dr. Usman da ci gaba da bayanansa da ya soma makon da ya wuce.
Babban abu a ɓangaren mulki samar da kyakkyawan yanayi na rayuwa sannan samar da tsaro da kafa wanda zai ba mutum natsuwar zuciya a matsayin sa na dan kasa ya gudanar da al'amuran sa na rayuwa shine na biyu sannan na uku shine gaskiya rikon amana duk sun biyo baya sune na uku akan yanayi na shugabanci da za a samu rado
to bari mu koma ga matashi Ibrahim Garba Wala mu ji shawarar ka da kuma yadda za a jawo hankalin ku ko matasan nan ku koma gona
to alhamdulillahi ni bisa nazari da kuma tunani na matasa ina ganin na ɗaya tukuna tsakani da Allah duk mutumin da Allah ya bashi nauyi na shugabanci na wakilci ya tsaya ya gane cewa da wanda yake kwanciya a ƙarƙashin gini da take da lantarki da AC da fanka da ban yake da mutumin da ke cikin kango wanda bai ma tunanin wutar nan wanda yake cikin kango yana firgita dan zafi dan tsananin abin da ya kwanta da shi a zuciya kai da kake cikin gidan gwamnati kake tare da shugabanni kake samun saukin rayuwa kai tunani nazarin ku daban ne ba dan komai ba saboda Allah ya baka wannan gata saboda ka aiwatarwa al'umma wannan aiki da ya baka wannan shine kirata na biyu mu matasa kada mu tsaya muna fadanci idan murufe ko mahaifinka ne ga masa gaskiya a yadda ya kamata in yace kai ba daidai ba ba inda Allah ya ce kamar kai abin da ba daidai ba me nake cewa mun tsaya mun bari a jihohi da kananan hukumomi ana amfani da mu matasa ba ma ƙara kasar komai sai kawai ɗawainiya wani nauyi ne muka zama maimakon mu zama ummul aba'isin arziki da yanzu muke tattauna kyanta a ce an koma ana samun hanya ta wurin mu magana ta anan shine akwai gibi tsakanin gwamnati da al'umma musamman matasa a cikin wannan gibin ma'aikatu ministries ba komai ya taso sai a ce kana neman ganin president ko kuma kana neman ganin vice president ba kenta ministries da jihohi ministries na federal da na jihohi hatta local government su zama ana amfani zan tashi maimakon ina Abuja da zama in abu ya gagare ni in koma local government ina in biyo tafi mun sauki in samu haduwa da gwamnati na aiwatar da abin da ya kamata ba in koma bane wai ina tunanin na san daktar mun hira da shi a nan barin bi ya san wane ne wajen Buhari ko kuma ya san office din vice president waɗannan abubuwa a cire su ba tsari bane wanda zai zo da tafiya irin ta Buhari a samu abubuwa wanda ya sauwaka cuɗanya ko alaka da ake na tsakanin al'umma da ita shugabanci idan aka samu wannan mu kanmu za mu samu damar da za mu bada guduma na ci gaba amma mu sani fa cewa idan muka yi biyayya ta idon murfe saboda ɗan ƙalilan abin da muke samu wataƙila ake sa aljihu wannan shi ne zai kawo na kasan dubu da dubatan al'umma wadda ba za su amince da gwamnatin ba. Don haka wannan shi ne. Allah ya sa mu dace.
To a ƙarshe Yusha'u ɓangarenka. Kaman Ibrahim Garba Wala ya taɓo ka ne yanzu a waɗannan bayanai da ya yi. Kana ganin wannan a ƙarshe wannan kasafin kuɗin nan da duk muka kacalcala shi a yanzu zai taimaka wa matashin Najeriya ya daina gararan ba a manyan birane ya koma ƙauye ya kafa wata 'yar masana'anta da za ta amfane shi da kuma al'ummarsa?
Abin da ya tabbata a cikin kasafin kuɗin gwamnati ne na tarayya ta ce za ta samar da guraben aiki na zahiri 500,000. To wannan guraben aiki na 500,000 idan aka rubu da kididdigan da aka yi da mutanen Najeriya miliyan 180 din nan kashi 65 matasa ne kuma a kididdiga mutum miliyan 130 kenan to a cikin miliyan 130 an samar da guraben aiki 500,000 gibin nan aka samu na waɗannan matasa to amma ba shine ba ita gwamnati dole ne farko abin da ya da matasa shine ba ma aikin yin ba shine a jawo su fahimci yadda gwamnati ke tafiya waɗannan small and medium enterprises ƙananan masana'antu a ba da dama muna da local government 774 a buɗe ofisoshi
780 dai ko don ka cire tabin nin tarayya guda shida
to 780 mun da to a buɗe ofisoshi na SME waɗannan na zahiri kai me kake so kai me anguwanka ya san da kai noma kake so kai to kawo gonan kai me kake so yi takalmi ka san yanda ake me kake nema wannan shine za a taya matasa samu aikin yi da an yi haka za a zabura da talaziki za kuma a san irin ayyukan da ake samarwa saboda bayanai da
Bureau of Statistics wanda suke taimaka ma gwamnati sun nuna ba ayyukan yin kuma ayyukan yin ya fadi to waɗannan ni a shawara na dole a koma gwamnati kadai a kasafin kuɗi ba za ta samar da ayyukan yi ga matasan Najeriya ba sai an koma cikin kasafin kuɗin an fitar da abubuwa na zahiri kamar yadda ne bayani amma ga wata shawara game da samar da aikin yi a tunanina gwamnati girman da ta yi a daina bada mukamai na siyasa da yawa sannan a hada masu zuba jari da matasan nan ya zama doka masu zuba jari a hada su da matasa in an hada su da matasa to matasan za su saurun koya na karanta wani kasida da wani professor ya rubuta matasan Najeriya waɗanda a ICT din nan sun zama kasurguman masu kudade a boye kuma suna girma kuma sun sa kansu ne to Bill Gates ya zo kasan nan matasa nawa aka hada shi da shi da kamfanin sa ba waye ba ya zuba jari kawai ba duka waɗannan manyan tafiye-tafiyen da aka yi na China wanda aka ce an kashe kudade masu yawa ban so in fade su wasu matasa aka nemo ma hanya a daina yawo nemo kudaden da aka sace an nemo hanyar da matasa za su samu ayyukan yi shine zai taimaka matasa a cikin kasafin kuɗi ba na wannan shekaran ba amma duk yanda aka so za a saka shi a cikin kasafin kuɗi amma akwai hukumomi masu aiwatar da waɗannan ya kamata a faɗaɗa sannan ba zai nasara ba in ba a kawo ƙungiyoyin civil society da kuma mutane masu fafutuka waɗanda su ne suke wakiltar irin waɗannan mutane
to anan dai za mu dasa aya a wannan shiri amma ba fa zan ce shine ƙarshen muhawara akan kasafin kuɗin Najeriya ta shekara 2016 ba a yanzu dai a wannan zaure ana watunanin mun yi ittifaki cewa akwai babban gibi tsakanin mahukuntan ƙasa da kuma al'ummanta to matukan ba magance wannan akai ba a samu a toshe wannan gibin mahukunta su yi tafiya tare da mutane na ƙasa al'umma na ƙasa a riƙa tunanin sauraron su a nemi yadda za a ji koke-koken su a nemi yadda za a magance musu waɗannan koke-koken na yanzu ba batun tara kuɗi ba domin tara kuɗaɗen mun yi ittifaki cewa an tara sun an ajiye saboda ai an ajiye su domin sun zama kaman wata alama ce da za a iya nunawa ko a fannin shari'a cewa ai ga kuɗaɗen da aka sace su ne a nan yanzu muka aje ba dama a kashe su sun zama shaida to a bar su mana a yanzu waɗanda aka samu su zauna a shaidan amma a buɗe hanyoyi na cuɗanya da al'umma na share musu hawayen kuncin da suke ciki na rashin abinci na hauhawan farashin kayan masarufi a samu wutar lantarki da vulcanizer mai gyara tayoyin mota zai iya amfani da su ko kuma mai markaɗen kayan miya zai iya amfani da waɗannan kuɗaɗe da ya samu domin gina kansa da kuma al'ummansa Hausawa sun ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira a madadin Yusha'u Aliyu malamin tattalin arziki da Ibrahim Garbawala matashi wanda ya wakilce kuma kungiyoyi masu zaman kansu da Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe kwararre a fannin zamantakewan dan adam da kuma Dr. Usman Muhammad wanda shine shugaba na cibiyar horar da yan majalisu na Afrika sai kuma ni Madina Dauda da na jaraga marshirin sannan muna godiya da injiniyan mu na yau Benjamin Gawan anan zamu dasa aya a yanzu amma a wani jikon zamu dora a inda muka tsaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to madalla mun gode da wannan fira da fatan cewa duk masu sauraron mu sun fahimtu ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai Allah sake sada mu
To an gashe kamalan Salu da tawagarka. Mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum sashin Hausa BOI. Lahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah kamar san dan ku tabbatu da alkhairi. Allah kare gaba. In sai muku kuma yan kaso da Sokoto jaji waɗanda sun kasa iftila'in gobara yau. Nina Alhaji Buba Ellela wata ta Sokoto cikin Najeriya.
Nina na Alhaji Kasimu Naksha daga Sokoton Najeriya. Abinda nake kira ina kira ga shugaban kasa zan bai shawara gaskiya ya sani talakawa shine suka zabe shi bai da wasu kuɗi waɗanda zai bai a zabe shi talaka ai ba to idan ya zabe Buhari yana sayin shinkafa 7,000 zai dawo ya sai ta 4,000 ya zabe Buhari lokacin da yana kanfe bai cire yace matalakawa idan kuka zabe ni na hawan mulki za ku yi noma ku ci da kanku sannan talakan Najeriya idan ba ma'aikacin gwamnati na ba ba wani abu da gwamnatin Najeriya za ta yi masa illa abin da gwamnati za ta yi matalakan Najeriya shi amfani ta saki dokar shigowa da abinci talakan Najeriya ya samu abin da yake cikin saukin rayuwa
assalamu alaikum sunana Allo Ali Charo ta kana a karamar hukumar taranci lokar gwamnatin Najeriya ina so in yi amfani da wannan dama ga mutanen kasata wa'anda ke addu'o'i baka kan shugabancin Muhammadu Buhari da ya kamata su yi kansu adalci su nuna su ga cewa abin da ya faru da kuma abin da ake ciki yanzu shi ne ya kamata ake mutane sun diba kuma sun yi amfani da wannan dama saboda su ce wannan gwamnati addu'a ba don komai ba don mu samu cimma burin rayuwa gaba daya.
To madalla kafin shirin mu na gaba ga wannan sakon.
Mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nauku ka sha labari
sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa dake zuwa kowace ranar Juma'a a shirin mu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin darashin shayi da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Da kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kara ta kaice.
A takaice ladan a jiya Lahadi shugabar jam'iyyar Democrat nan Amurka ta yi murabus yayin da jam'iyyar za ta fara babban taron ta a yau Litinin domin tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin yar takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa. Mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu na ɗaya Riek Machar ya yi kira ga shugaban kasa Salva Kiir da kada ya saɓe yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata wajen maye gurbinsa da Taban Dengai. Mai magana da yawun Machar James Gadet Dak ya ce zabar dan Taban Dengai a matsayin mataimakin shugaban kasa na daya ka iya tayar da zaune tsaye na babu gaira babu dalili a kasar. Masu bincike a kasar Jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane tara ranar Juma'a a birnin Munich na jihar Bavaria ya samu kulawa asibitin tabo kuma ya kwashi sama da shekara guda yana shirye kai harin. Cikin shekara 2015 an kwantar da matashin mai shekaru 18 da haihuwa David Ali Somboli a asibiti har na tsawon wata biyu kafin a sallame shi tare da ci gaba da bashi kulawa a cewar mai magana da yawun jami'an Munich Thomas Tankrow. Kwamitin da ke kula da harkokin wasannin Olympic IOC a takaice ya yanke shawarar barin duk 'yan wasan kasar Rasha su yi wasa a gasar Olympic da za a fara a wata mai zuwa a Rio.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya tayar gabatarwa. Sai Cubahiro Judo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu Jonah Cummins ni Ladan Ibrahim ke cewa sai anjima da Allah ta da Al'asar. A josu abokan aikinmu da wani sabon shiri.